الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 25 رمضان هجرة 1445 ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2024 muna cikin tafsirin suratul zumar kuma za mu ci gaba daga aya ta 36 a yau insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan tsoron matsafa Allah madaukaki ya haramta ba daidai bane musulmi ya rika jin tsoron matsafa karka yadda tsoron tsafi ya lizinci zuciyarka babu shakka tsoron yana iya shiga amma abinda za ka yi kokari shi ne ka cire karka bashi ya dawwama tsoron yana iya shiga ta ina muka gane saboda labarin annabi Musa alaihi salam a lokacin da matsafa suka hadu Allah da kansa ya gaya mana fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa Annabi Musa a cikin ransa ya ji tsoro game da tsafin matsafan. Ne Allah ya ce, "Qulna la takhaf." Sai muka ce, "Kar ka ji tsoro. Innaka antal a'la." So kaga wannan kalma "Qulna la takhaf" umurnin Allah ne. Umurnin Allah ne ga Annabi Musa alaihi salam kuma umurnin Allah ne gare mu. Domin duk abin da ya zamanto mara kyau a wancan zamani tunda Allah yana ba mu labari ne game da shi. Wannan abin a yanzu ma ba shi da kyau ko da tsoron tsafi ya iya shiga ranka to ka hada da addu'a wannan tsoron ya fita kar ka yadda ka dawwama da tsoron tsafi a ranka babu shakka yana da hadari ma aqida hadarin ba na wasa ba to za mu ci gaba daga aya ta 36 Allah madaukaki yace
Allahu bikafin amdahu wa yuqawwifunaka
wato shi Allah subhanahu wa ta'ala darajar da ya yi ma annabi Muhammad ta dara darajar da duk wani annabin Allah ya samu kaga shi annabi Musa ya ji tsoro ko amma shi manzon Allah gaba ɗaya ma tsoron tsafi baya shiga ransa baya ma shiga me ya bambanta annabi Muhammad da annabi Musa annabi Muhammad ya samu wata mu'jiza wanda Allah ya kebe shi da shi tun yana karami aka turo mala'ika ya wanke zuciyar tun yana karami kuma wanke zuciyar da aka yi ta annabi ba sau ɗaya bane ba saboda haka yasa malaman hadisi kowa da irin fahimtar sa shin sau nawa Allah ya aiko aka wanke zuciyar manzonsa? Sau ɗaya ne lokacin yana yaro, ko kuwa sau biyu ne a lokacin da za a ba shi manzanci aka sake zuwa aka wanke, ko kuma sau uku shi ne bayan an wanke a lokacin da aka ba shi manzanci, a lokacin da Allah ya aiko a kai shi sama tafiyar Isra'i aka sake wankewa? To babu shakka biyu dai sun inganta, domin akwai hadisai da aka samu tili daga manzon Allah. Don haka yasa musamman Allah ya saukar da suratul Inshiraf, alam nashrah laka sadraka, ashe ba mu bude ma kirjinka ba, an bude, an wanke, an cire. Saboda haka manzon Allah bai tsoron shirka. Shine nan Allah yake tambaya, yace alaysa Allahu bikafin abdahu, ashe Allah bai ishi bawansa ba? To sai Allah yake mamakin su, yake ba tambayar da take nuna maka kai mamakin su. Wa yuhawwifunaka, ya Muhammad, wai kaji kai suke baka tsoro da tsafi, bil ladina min dunihi, suna baka tsoro da wani wanda ba Allah ba. Kaji Allah ke gaya wa annabi, sai Allah yace kai rabu da su. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi. Kaga ya gwada maka zuciyar manzon Allah, babu tsoron kafirci, babu tsoron tsafi. Kuma mun gabatar da bayani dangane da mas'ala ta tsoro din nan a baya, misali a suratul Qasas. Al-Sheikh Abdurrahman bin Hassan jikan Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda ya rubuta Fathul Majid shekararsa 160 rabuwarsa da duniya a yau, Allah ya masa rahama. Idan ka duba Fathul Majid shafin 401, yace wal khawfu min haythu huwa ala salasati aqsamin, shi tsoro kashi uku ne. Tsoro kashi uku ne, yace na daya khawfu sirri, shine tsoron da ake ji a boye, wannan shine tsoro na matsafa, tsoro na shirka. Ya khafu ma'bud min ghayrillah, saboda kana tsoron gunki, ko kuma idan akwai matsafa suna tsafi da wani abu, ya zama kana tsoron wannan abin da ake tsafi da shi. Min wasanin aw tagutin, ko dai gunki ne, ko kuma akwai wani wuri da kafirai suka killace suna zuwa suna zub da jini, sai zama kana tsoron gurin. To wannan tsoron idan kana da shi a zuciya, babu shakka haramun ne. Shi yasa nan take Allah yake gaya ma Annabi Musa alaihi salam, la takhaf, karka ji tsoro. Wannan tsoro haramun ne, domin idan ka dubi suratu Hud aya ta 54, inda Allah yake ba mu labarin Annabi Hud alaihi salam, abinda mutanen Annabi Hud suka yi shine barazana gare shi, kamar yadda kafiran Makka suka yi barazana ga manzon Allah. Domin barazana suke ga Annabi Muhammad, suna cewa kana aibanta gumakan nan, sai sun nakasa ka, sai sun nakasa ka. Shine Allah ce, kaji kuma wai suna tsoratar da kai wannan Allah, wanda kuma shi manzon Allah wannan tsoron ba bai shiga ransa. To duka annabawa haka ne, zaka samu matsafa sun ba su tsoro, ko ba annabawa ba har yanzu. Idan akwai inda ake tsafi, idan akwai kafiri, idan malami yana wa'azi, matsafan nan ba su da makiya irin malamin, ba su da makiyi irin wannan malami. Saboda haka za su yi tamar barazana, amma barazana ta banza ce. Mutanen Annabi Hud suke cewa, kuma Allah ya saka abin a cikin Alkur'ani don mu gane, in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in, mu abin da muke cewa wasu daga cikin gumakanmu nan sai sun taba ka, sai sun lalata maka hankali, sai sun cutar da kai. Suke gaya ma Annabi Hud, kala sai Annabi Hud ya ce musu, mene? Inni ushidullaha, da farko ina kafa shaidan Allah. Inji Annabi Hud, washhadu, sannan ku din ma ina kafa ku shaida, anni bari'un mimma tushrikuna, duk abin da kuke shirka da shi na barranta gare shi, min dunihi, in dai ba Allah ba ne, na kafa shaidar Allah da shaidan ku. Abinda nake so ku yi, fakiduni jami'an, duk tsafin da za ku kulla ku je ku yi shi karkab, sun ma za tun zirin, don Allah kar ku jira. Idan akwai wani tsafi wanda kuka kware yake boye, a je a yi a hallaka ni. Sai ce musu, mai? Inni tawakkaltu ala Allah, ni na dogara ga Allah. Rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, babu wata dabba face Allah yana riko da gashin goshinta, wato babu dabban da take walwala a doran ƙasa ta kai ta kawo face da izinin Allah. Saboda ka duk wanda ka ga yayi motsi a duniya, wallahi Allah ne mai izini na kwarai ko na banza. Saboda ka ba matsafi da zai yi tsafi ba tare da Allah ya san shi ba. Shine annabi Hud ya faɗa musu saboda ƙarfin imanin annabi Hud kafin mai ba su amsa sai da yace inni ushidullah. Kasan wannan ba karamar kalma bace. Annabi Hud yace na kafa shaidar Allah kuma na kafa shaidar ku abinda nake so da ku fakiduni jami'an ku je ku kulla makirci kowanne iri duk tsafin da za ku yi ku yi yace su malatun ziruna kar ma ku jira ba zai taba ni ba dalili kuwa saboda na dogara ga Allah subhanahu wataala yace inna rabbi ala siratul mustaqim to sai wannan aya dama waɗannan ayoyi guda biyu su suke nuna maka cewar gaskanta sihiri haramun ne domin ba za ka ji tsoron sihiri ba sai ka gaskanta shi kar ka yadda ka gaskanta sihiri koda kuwa ya tabbata koda sihirin ya tabbata ka dauke shi shirme ne wasa ne na shaitan zai iya faruwa babu ko shakka domin aqida sunna kenan an yarda sihiri yana da tasiri ai abin da ya faru ga annabi Musa kenan nan take Allah ya ce mar la takhaf innaka antal a'la ai abin da suka aikata inji Allah kai du sahiri wala yuflihu sahiru haythu ata abin da suka aikata din nan wato makirci ne na matsafi shi ku tsafin mai tsafi baya nasara kuma wallahi gaskiya ne duk inda matsafi ya ga cewa ya dogara da tsafi aikin banza ne baya nasara a rayuwarsa Allah ka raba mu da su to sai ka dubi wannan aya da Allah yake tambayan annabi Muhammad alaysa Allahu bikafin abda wannan tambaya yana da kyau a ce musulmi ya bada amsar ta shin Allah bai ishi bawansa ba ai ba wai Allah yana tambayan annabi Muhammad bane mu ne ake tambaya alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai ishi bawansa ba to idan Allah ya ishi bawansa kar ka yadda ka hadiye wani abu ko ka rataye wani abu ko ka binne wani abu ka bar zuciyarka ga Allah shine abinda annabi Hud yayi zuciyar ake so ka ba ma Allah wannan shine tawakkali to wannan tsoro na farko a yanda Sheikh Abdulrahman bin Hassan yake bayani yace wannan tsoro na tsafi babu shakka yunafi tauhid yana raba mutun da tauhidi kar ka yadda a samu wannan tsoro a zuciyarka saboda yana nakasa tauhidi a zuciyar dan adam duk inda matsafi ya kai ga tsafi kar ka gaskanta shi kuma kar ka yadda zuciyarka ma ta amince da wannan abin in ko zuciyarka ta karba to zuciyarka za ta bar Allah wannan shi yasa yake da hadari sai yace to na biyu an ya turkal insan ma yajibu alai kai ne aka wajabta maka wani aiki amma saboda tsoro sai ya zama ka kasa yin wannan aikin to wannan haramun ne kawai amma ba a cewa kafi ta musulunci bai kai shirka ba almunafini kamalit tauhid duk da haka yana raba ka da kamalar tauhidi don zaka samu wani yana ya san gaskiya amma ba zai iya aiki da ita ba don tsoron waɗanda yake muhulla da su to wannan tsoro da yake hana ka aikata alkhairi ka tabbatar da wani abu na sunnar manzon Allah zaka samu mutum yana tsoro idan ya rike wannan sunna zai samu matsala a wannan unguwa ko zai samu matsala da iyayensa to saboda wannan tsoro sai ya ki wannan sunnar amma zuciyarsa ta sani wannan abin shine gaskiya to bai yi shirka ba amma babu shakka zai mutu bashi da kamalar tauhidi idan ana maganar musulmai cikakku a zahira ba za a kira shi ba saboda me ya fi tsoron wani akan Allah ai shi yasa Allah ya ba mu misali da Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi Ibrahim ya rabu da iyayensa saboda me saboda Allah wani annabi ya rabu da iyayensa saboda Allah wani annabi ya rabu da matarsa saboda Allah wani annabi ya rabu da ƴan uwansa Annabi Yusuf saboda Allah Allah ya ba mu misalai idan kaga tsoron wani ya harba ka da riko da gaskiya to babu shakka imaninka na kasashe ne wannan tsoron bai sa ka zama kafiri ba babu shakka amma dai maganar kamala na tauhidi babu ita kuma Allah ya ba mu misali da Annabi Muhammad a suratu Ali Imran aya ta 173 inda bayan an gama yakin Uhud sai kafirai suka aiko a tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kafirai sun jawo saboda ga musulmai sun jikata to sai aka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya saukar da wannan aya alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan an dawo aka cewa Annabi ai ga kafirai suna shirin dawowa za su zo su karasa ku sai manzo Allah da sahabbai suka su wannan labarin a maimakon ya sa su ji tsoro sai Allah ya ce fazadahum imanan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya isa mana koma dalla da zaman Allah shine abin dogaro gare mu Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsatsum su'un sun tafi dan Annabi da zai tashi tafiya ma lokacin da Annabi zai tashi tafiya sai ya ce ayi sanarwa duk wanda bai halarci yaki a jiya ba ba ma bukatar sa a yakin da zamu yi a yau kaji tawakkalin manzon Allah an kashe sahabbai masu dimbin yawa wanda akwai Hamza su Abdullah bin Haram mahaifin Jabir bin Abdullah sahabbai manya da yawa shi kansa manzon Allah ya samu raunuka washe gari aka aiko cewa kafirai sun dawo sai manzon Allah ya ce to zamu bi su amma idan zamu tafi duk wanda ba a je yaki da shi a yau ba a jiya ba kar ya dai biyu saboda haka sai ka ga mutum ya taho yana dingishi amma wai zai tafi yaki saboda tsabar tawakkali ga Allah wallahi suna dingishi wani ma dora shi za a yi akan raƙumi ba zai ma iya zama ba aka kwantar da shi rubda ciki amma da shi za a tafi yakin inji manzon Allah kuma hakan aka tafi shi yasa Allah ya ce sai gashi sun dawo ba abin da ya same su sun ma samu ni'ima domin da suke dawowa sun tsaya a wani guri aka ci kasuwa shikenan suka samu riba Allah ya ce lam yamsasum su'un babban abin shine me wattaba'u ridwanallah sun bi yardan Allah so kaga abin da ake so da kai kenan babban abu karka yarda cewa matar kawai ta hana ka bin sunnar manzon Allah wai ɗanka saboda ɗayayyanka saboda ƙannanka saboda iyayenka saboda makwabta saboda aikinka wanne ne yafi yardan su ko na Allah shi yasa Allah ya ce wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim to sai Allah ya gaya mana ka'idar innama zalikumush shaitan yukhawwifu awliya'ahu duk inda ka samu ana tsoratar da kai game da wani wanda ba Allah ba shaitan ne za a raka ta sa maka tunani ai ka ji tsoro kaza wani zai iya makantar da kai me Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kuntum mu'minin amma fa in kuna da imani kaga kenan yana nuna cewa duk mutumin da son wani abu zai raba shi da Allah wannan mutum bai zama mai cikakken imani ba yasa Allah ya ce in kuntum mu'minin to kaga wannan tsoro na biyu kenan saboda tsoron wani abu ka kibin Allah ba shirka bace amma dai babu kamalar tauhidi wanda ba za ka taba tashi a lahira a cikin bayin Allah da ake yabon su al-abrar ba sai na uku wanda shine tsoro na dabi'a wannan tsoro na dabi'a ba laifi bane dan mutum yayi yana samun kowa misali ana kokari ana kullakullan za a cutar da kai saboda ka tsoro ya kama ka ka gudu wannan ba laifi bane Allah ya bamu misali da annabawa a cikin alqur'ani kamar misali annabi Musa alaihi salam a suratul qasas wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga wani mutum ya taho ga annabi Musa yana cewa ya kai Musa mutane shugabanni na nan suna mutun za su kashe ka ina maka nasiha ka bar gari me Allah yace fa kharaja minha khaifan sai annabi Musa ya fita daga birnin yana tsoro ashe kaga tsoro irin wannan yana shiga zuciyar bawan Allah wani irin tsoro tsoron kada miyagu su cutar da shi saboda haka idan aka ce ga barayi za su yi kaza sai ka ji kana jin tsoro ga yan fashi sai ka ji kana jin tsoro wannan tsoro na dabi'a ne ba a cewa kai laifi yana cewa rabbi najjini minal qaumi adh-dhalimin ya Allah ka tseratar da ni daga jama'ar azzalimai saboda haka karka yadda tsoron tsafi da tsoron matsafi ya riki zuciyarka karka yadda abinda ake so da kai shine dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ka sani babu wani wanda zai iya cutar da kai matukar ka dogara ga Allah me Allah ya ce a gaba
wa man yahdillahu بعده من مضل ألا تنفعه بعزيز ذو انتقام
الله مدوك كيتي ومن يهدي الله وان الله يشرد شي فما له من مضل babu mai batar da shi alaysa allahu bi azizin zintiqam ashe allah ba shine mabuwayin nan ba tambayan fa allah yake allah yana tambayan mu da aka ce ka dogara ga allah ka san akwai wanda yanzu kace dogara ga allah kai tafi ga da shi do allah zamani ba irin wannan bane ai dole ne ka samu kariya shine sai allah yake to ga tambaya alaysa allahu bi azizin ashe allah nan ba shine mabuwayi ba ka yadda kuwa idan aka ce Allah mabuwayi ai ana nufin ba abin da ya gagare shi ai shi yasa annabi Hudu yace duk abin da za ku yi ku yi saboda duk abin da kuke yi yana hannun Allah ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha shine Allah yake tambaye mu idan aka ce ka dogara ga Allah sai kana ganin ai ba daidai bane Allah yace to shin ka yadda Allah mabuwayi ne kuwa baka yadda ba dan wallahi akwai wanda bai yadda cewa shi zai fita daga nan ya je bakin titi ya dawo lafiya lafiya ba in ba ya dogara da sihiri ba ya riga ya yadda da matsafa saboda haka ba abin da zai same shi sai ta hanyar tsafi Allah ka tsare mana imani shine sai Allah ya ce zintiqam kuma Allah mai ramuko kaga idan aka ce Allah mai ramuko duk inda mugu yake Allah ya san shi saboda haka idan akwai wani mugu yana can dama dan adam bai rabuwa da maki duk inda ka samu masoya akwai makiyinka to wani kiyayya tashi bai ma son ya ganka da rai saboda haka zai koma wannan boka zuwa ga wancan yana ta kokari ayi kulle kulle har dai wani yazo ce to kai fa an sa ka a gaba kai ma fa sai ka tashi tsaye me tashi tsayen sai Allah ya ce alaysa Allahu bi azizin zintiqam yanzu Allah ba shine wanda ya gagari komi ba sannan ko me ramuko ai duk inda mugu zai kulla mugunta Allah yana ganin sa ka ba mu Allah zuciyarka ka manta ka je aiki kai bacci wallahi Allah zai maka maganin miyagu me Allah ya ce a gaba
wala yansa amatuhum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah
kaka ji
wala zara
nace
qul hasbiya
Allah ya tambaya yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqas samawati wal arda wa yahliki samai da kasa la yaquluna Allah zasu ce Allah ne to shi wannan Allah da ya halicci samai da kasa ashe ba zai iya tsaron bawon shi ba shine sai Allah ya ce to ka tambaye su afara'aytum ma tad'una min dunillah abubuwan nan da kuke ta yi na tsafi kun bar kiran Allah in aradani Allahu bidurrin idan Allah ya nufin cutarwa gare ni hal hunna kashifatu durrihi sun zasu iya kawar da shi aw aradani bi rahmatin koko Allah ya nufin wata rahama gare ni hal hunna mumsikatu rahmatihi shin zasu iya rike rahaman saboda haka za a ce maka ai akwai wani boka shi aka sa ya hana ka samun mukamin nan a office a'a Allah ko ya kaddara zaka samu mukamin yanzu idan Allah ya kaddara zaka samu mukami shine Allah ya ce ayi tambaya akwai tsafin matsafi da zai hana ka samu akwai shi sai Allah ya ce to ka san hankalin matsafi shi ya riga ya lalace kul ga amsa da zaka ba su a takaice hasbiyallahu ni dai Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun kuma ba ni kadai ba masu dogaro ga Allah suke dogaro saboda haka mu ba ma tsafe tsafe ba mu yadda da wannan iya cutarwa sai Allah ba mu yadda da cewa mutum zai iya samu wani amfani daga wani guri face daga wurin Allah kuma kaga wannan umurni Allah ya yi ma Annabi Muhammad Allah ya ce kul ka gaya musu hasbiyallah Allah ya ishe ni idan aka ce Allah ya ishe ka ba ka da bukatar dogara da komi sai Allah zikirin safe na rana na yamma da kwanciya ka gama saura shi ka bar ma Allah zai maka aiki abinda zai nuna maka cewar manzon Allah ya aiki da wannan shi yasa in ka dubi 40 hadis zaka ga hadisin al-Imam an-Nawawi sai da kawo shi hadisin Abdullah ibn Abbas wata rana manzon Allah yana goye da shi yace masa ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimatin zan koya maka wasu kalmomi ihfazillaha yahfazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka tsare Allah zaka same shi a gabanka mai annabi yace mar idza sa'alta fas'alillaha idan zaka yi roko ka roki Allah wa idasta anta idan zaka nemi taimako fasta'in billah sai ka nemi taimako nan a wurin Allah to a ƙarshen maganar manzon Allah ga Abdullah ibn Abbas ka ji abin da annabi ya ce masa wa alam ka sani ya kai yaro annal ummata idan aka ce al'umma ana nufin al'ummar da'awa ana nufin duk duniya la wujtama'at da duniya za ta haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in akan zasu amfanar da kai lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka manzo Allah ya ce wallahi in kaga ma sun maka dama Allah ya rubuta zasu yi ne sai ya ce katabahu Allahu laka dama Allah ya rubuta zaka samu wa in ijtama'u a wata riwaya ya ce wala wijtama'u da duniya za ta hadu ala an yaburruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abu sai annabi ya ce ma Abdullah ibn Abbas lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka dama Allah ya rubuta zai same ka sai annabi ya gaya masa rufi'atil aqlam alqaluman da aka rubuta kaddara ma an daga su wajaffatis suhuf warkokin da aka rubuta kaddaran sun bushe wa ya isa ya goge babu wanda ya isa ya goge saboda haka manzon Allah yake mar wannan nasiha kaga ta dace da abin da Allah ya yi ma annabi umarni da shi wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2516 ka dubi sharhin da Ibn Rajab ya yi ma hadisin a Jami'ul Ulum wal Hikam yana mujallal na farko shafin 418 yace wa alam yace kai nazarin wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas da kyau anna madara jami'i hadhihi alwasiyya ala hadha al-asli wannan wasiyar gaba ɗaya da annabi ya yi ma Abdullah ibn Abbas tana kan asalin tsoron Allah da cire tsoron wato shirka daga zuciya babu wani mai iya amfanar ka sai Allah mutum ya zama mai tawakkali akan haka ne annabi yake wasiya gare shi fa innal abda idza alima Allah yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu domin idan har ka yarda ba abin da zai same ka sai wanda Allah ya rubuta to tunanin ka ma ba zai hau kan mutane ba kullun kana tunanin Allah ne shi yasa a farkon wasiyar annabi yace mar ihfazillaha ka kiyaye Allah yahfazuka sai Allah ya kiyaye ka ai zaka samu wani musulmi ne amma baya kiyaye Allah tunda ban kiyaye Allah sai Allah ya kyale shi amma duk mai kiyaye Allah zai samu tsaron Allah saboda haka kar ka zama munafiki dan akwai wanda a gaban mutane mai tsoron Allah ne amma da ya sha kwana ba abin da ba zai yi ba Allah ka gafarta mana ka gyara zukatanmu saboda haka yasa dole ne sai mutum ya tsare tsakaninsa da Allah duk wanda ya tsare tsakaninsa da Allah to Allah zai tsare gabansa yana cewa ya Allah wallahi bai sauke hannu face Allah ya biya mar bukata me yake nufi da tsare Allah shine ka zamanto mai biyayya ga Allah ka yarda da cewa alkhairi da sharri ga Allah suke wa naf'in wa durri amfani da cuta a wurin Allah suke wa anna ijtihadal khalqa wa anna ijtihadal khalqi kullihim fi khilaf dhalika lil abdi da duniya za ta hadu akan za ta shirye wani abin da ya saba abin da Allah ya umarni ba zai taba tabbata ba saboda haka mutum ya zama mai kadaita Allah ta wajen biyayya wa hifdha hududihi kai kokari ka ringa tsara dokokin Allah idan an ce a yi sallah ka rika yin sallah idan an ce a daina sata a daina shaye-shaye ka yi kokari ka bari to wannan shine tsara Allah duk mutumin da ya tsara Allah wallahi Allah zai tsare shi Allah bai taba saba alƙawari ba to kaga wannan hadisin shi yake karantar da mu wannan kaida saboda haka yasa in ka dubi suratul zumar nan da Allah madaukake ya fadi haka sai yace kul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin inda Allah zai yi nufin wata cuta gare ni hal hunna kashifatu dhurrihi sun za su iya yaya wannan cutar aw aradani bi rahma koko Allah ya nufin wata rahama gare ni hal hunna mumsikatu rahmatihi za su iya hana rahaman Allah to wannan gabar yana da kyau mu kiyaye ta akwai wanda ya isa ya hana rahaman Allah zuwa to wallahi da yawa mu har yanzu ba mu yadda da ayan nan ba saboda mutane sukan yadda idan ya nemi wani matsayi ne koda na siyasa ne in bai samu ba a ce ai da wanda wani suka yi maka tungula kwarai ko na gane ai da Allah ya rubuta zaka ci zaka ci kuma da yawa zaka ga hatta ko ta wajen sarauta ko ta wajen wani abu in ka rasa baka mai da al'amarin ga Allah sai a ringa tunanin wani ne ya maka kuma gaskiya wannan yana taba tauhidi shi yasa Allah ya ce a mana tambaya hal hunna mumsikatu rahmatihi yana da kyau mu gyara tawakkalin mu ga Allah subhanahu wataala Allah ka samu iya me Allah ya ce a gaba
qul ya qawmi i'malu ala
to kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shima yanda annabi Hud ya fada haka shima ya fada na abinda manzon Allah ya fada ya qaumi ya ku jama'ata i'malu ala makanatikum kuje ku yi ta abinda kuka iya ba kun yadda da tsafi ba kuje ku yi ta inni amilun nima ina nawa aikin ashe kaga kenan ba zama zaka yi ba matsafi na tsafi kai kuma kana zikiri ba wai zama zaka yi haya mu ne yan izala a'a ba haka ake ba zikiri zaka zauna kana yi da addu'a ba safiya ba dare ba lokacin kwanciya karka ba mu shedan gaba ba a bashi kafa bare mun karanta a baya annabi ayyuba shi ma sai da ya fama da iblis to annabin Allah kenan bare mu shi manzon Allah Allah ya wanke zuciyarsa saboda haka wallahi datti baya shiga saboda haka sai manzon Allah ya ce Allah ya ce ka gaya musu ku je ku yi abin da kuka saba idan aka ce i'malu ala makanatikum ala halikum ala halatikum halin da kuka iya na tsafi na bautan kafirci ku je ku yi tai sai ce inni amilun nima ina yin nawa so kaga ba daidai bane ka zauna babu zikirin Allah sai Allah ya ce fa sawfa ta'lamun sanu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi waye wanda azaba da zata kunyata shi zata zo mar wa yahillu alaihi azabun muqim wato azaba na duniya kenan kafin a je na lahira na lahira shine azabun muqim azaba madawwami wannan kaman alƙawarin Allah ne azaba kashi biyu zai zata auku ga mutanen makka na farko manyan kafiran Allah zai musu azaba daga duniya na biyu a ranar tashin kiyama azabar wuta madawwamiya tana jiransu shine yace ka je ka gaya musu ku je ku yi tai nima ina nawa za ku sani waye azaba za ta same shi ba da dadewa ba nan gaba to kuma abin da ya faru kenan saboda a yakin badar Allah ya tattara manyan kafirai masu kulle-kulle ga manzon Allah a yakin badar mafi yawansu duk Allah ya kifar da su saboda haka annabi ya sa aka tara aka zuba a wata tsohuwar rijiya a badar to kaga alƙawarin Allah ya tabbata saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa shi yasa a gaba mai Allah ya ce Allah madaukake ya ce inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi so wannan shi ya tattaro duk karantar wanda muka karanta daga farko zuwa yau duk abin da ake maganan nan ana yin sa ne domin mu ba wai saboda annabawa ba su riga sun samu kariya inna anzalna alaikal kitaba mun saukar ma da littafi saboda me linnasi don mutane ne bil haqqi kuma yazo da gaskiya wannan yana daga cikin albarkan alqur'ani ga al'umar manzon Allah. Alqur'ani yana da albarka, Allah ya ce ya saukar da shi ga Annabi Muhammad saboda me? Saboda mutane. Saboda ka duk karatun da muke akan tawakkalin nan ba wai ana yi ne da Annabi Muhammad ba, Allah yana magana ne da mabiyan manzon Allah. Saboda ka in kai musulmi ne da kai ake, to tunda an riga an gaya maka ka dogara ga Allah, kai watsi da tsafi da matsafa, sai Allah ya ce famani tada, wanda ya riki shari'a fali nafsihi, yayi makansa, wa man dhalla, wanda ya gabata ce tafi dacewa gare shi. Dan zaka ga musulmi bai yadda da komai ba sai tsafi, to idan tsafin ka yadda da shi fa inna ma yadillu alaiha, cutarwan yana komawa maranka ne. Batar da ka bi baka cutar da wani ta dalilin wannan bata face kanka. Allah ya ce ma annabi ka gaya musu wa ma anta alaihim bi wakil. Allah ya ce kuma kai Muhammad ba mu tura ka ka zama wakili a kansu ba. Me ake nufi? Wato Allah bai turo annabi ya tsaya ya ga dole sai mun yi aiki da maganar Allah ba, illa iyaka annabi ya karantar. In ya karantar ya kyale, wanda ya yi aiki da abin da Allah ya aiko da shi falillahi alhamdu, wanda ya yi aiki da shi wannan ya makansa. Kaga kenan annabi ba zai tsaya akan dole sai an yi riko da sunnarsa, a'a wannan a farkon musulunci kenan. Allah ya ce a'a. To sai Allah ya gwada mana ifansa ya ce me?
Allahu ya tawaffa al-musahina mawta'a wallati lam tamut thumma al-'anha fa yumsiku allati qad'a 'alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika
Allah ya gwada mana kudurarsa, saboda ya ce a dogara da shi. To sai ya gwada maka kudurarsa. Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha, Allah shi yake karɓar rayuka a lokacin mutuwa. Wallati lam tamut fi manamiha, haka nan rai wanda bai mutu ba a lokacin da ya kwanta yana bacci. Idan ka kwanta bacci, ya ake bacci ya ɗauke ka? Har yau babu ɗan adam da zai baka amsa cikakkiya, sai dai kame-kame. Ya ake bacci ya ɗauke ka? Ka san wannan ƙudura ce ta Allah. Na'am, akwai magungunan da za ka sha nan da nan ka yi bacci, amma waɗanda suka yi maganin ma da za ka tambaye su ya ake baccin ya kama mutum, za ka ce ba sani ba. Wannan ikon Allah ne. Fa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta, wannan ya mutu, wannan yana bacci, wannan sai ya farka, wancan bai tashi ba. Wallati lam tamut fi manamiha, ya Allah madaukaki ya ce wanda bai mutu ba a cikin barcinsa. Kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar mana ikonsa ke gudana game da matacce da kuma mutumin da ya kwanta yana bacci. Al'amarinsa yana hannun Allah shi kadai. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta, ai wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, wannan da yake mutuwarsa ta tabbata sai kaga bai tashi ba. Wancan da yake Allah ya kyale mar yana da sauran ajali, sai Allah ya sako shi. Saboda haka bayan wasu sa'o'i sai kaga mutum ya farka. Ai akwai mutumin da zai kwanta baccin ya kasa tashi, ayi babu farkawa. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, a wannan akwai abubuwan lura ga mutanen da suke tunani. Idan mutum yana da tunani ya sani ƙudurar Allah tana gaba da komi. Saboda haka walwalarka ba ta yiwuwa sai da izinin Allah. A kowace rana Allah yana maka aiki, saboda baccin da yake saka maka shi ke sa ka samu hutawa wanda a gobe za ka yi aiki. In ba dan baccin ba, aikin gobe ba zai yiwu ba. Saboda haka yasa aka samu hadisi manzon Allah da yake cewa, annabi yake cewa annawmu akul mauti, ai bacci dan uwan mutuwa ne. Wa ahlul jannati la yanamuna, saboda haka yasa yan aljanna ba su bacci, bacci dan uwan mutuwa ne. Duk wanda zai yi bacci to ya gwada cewar bai gagara Allah ba, Allah zai iya karɓar ransa. Shi yasa Allah ya hada su a aya guda, saboda ƙudurarsa ɗaya take aiki a kansu. Wannan ya zo ta bayani Ibn Taymiya, wanda ya yi littafinsa Majmu'u Fatawa, game da yana mujallal na 4 shafin 275 game da wannan hadisin hadisin Jabir dan tambayar annabi ma aka yi ya rasulullah ayanamu ahlul jannati ya rasulullah shin yan aljanna suna bacci sai manzon Allah ya ce annamu akul mauti ai bacci dan uwan mutuwa ne wa ahlul jannati la yanamun yan aljanna ba su bacci saboda haka yasa ake kiran bacci al mautatu sugura karamar mutuwa bacci karamar mutuwa ne to a littafin majmu'u fatawa ibn taymiya yace saboda haka in ka dubi rayuwar manzon Allah sai ya zama tunda ga abinda ayar alqur'ani ta nuna da bacci da mutuwa suna da tsari iri guda idan annabi sallallahu alaihi wasallam lihaza kana annabi yaqulu idha awa ila firashihi idan annabi ya taho zai kwanta to sai ya hararo ayan nan sai ya ce bismikallahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah zan mutu saboda ai mutuwa ce zai saboda da bacci da mutuwa Allah ya hada su a aya guda saboda haka sai ya ce da sunanka ya Allah zan mutu kuma da sunanka zan rayu wato da sunanka zan iya tashi gobe idan annabi ya farka fa sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu ba'da ma amatana a bayan ya kashe mu wa ilaihi nushur sannan tashi daga mutuwa tana gare shi kaga kenan wannan tashin na karamar mutuwa ne akwai tashin da za a yi na babban mutuwa shine tashin kiyama wanda shi ake kira yawmun nushur kaga annabi yana aiki da wannan aya kenan ya tabbatar bacci da mutuwa suna da tsari guda saboda haka in yazo zai kwanta sai ya hada da zikiri in ya farka ya kara da zikiri faqad samman nawma mautan wal istiqab hayatan shi a wajen annabi barci mutuwa ne farkawa kuma rayuwa ce wato yana aiki da ita wannan aya ta 42 ta suratul zumar fa bayyana annahu yatawaffa al anfusa ala naw'ain saboda Allah ya gaya mana yana karban rayuka nau'i biyu fa yatawaffaha hina al mauti wa yatawaffa al anfusa allati lam tamut bin nawmi wannan rai Allah yana karban ransa gaba daya saboda ka ya mutu wancan rai barci Allah yake saka mishi amma baccin shi ma nau'in mutuwa ne sai zama bacci wato bacci kamar kanin mutuwa ne sai zama kenan dukkan su ma mutuwa ne kamar yadda manzon Allah ya kira su da kansa idan ya taho kwanciya to sai yayi wannan sai ya kira sunan Allah bismikallahumma amutu wa ahya a wata riwayar bismika rabbi wa ba'tu jambi kaga kenan annabi zai fara da sunan Allah yayi hamdala saboda hadisin Jabir manzon Allah yana cewa afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah babu addu'a da zaka yi kamar ka ce alhamdulillah idan ka ce alhamdulillah kai ma Allah godiya hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 3383 kuma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode sai in kara muku saboda kai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana farkawa sai ya ma Allah godiya saboda neman karin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala mu ji aya ta gaba Allah ya ce amita kazu min dunillahi shufa'a to kaga kenan an kore tsafi wanda matakin farko da Allah yake nan ya kawar da batun tsafi da sihiri da waye wanda kafirai suke dogara da shi yayi watsi da shi saura abu na biyu suna rikon gumaka a matsayin masu cetonsu kaga baya ga cewa suna rikon gumaka suna neman kariyansu suna tsafi suna sihiri to wannan Allah ya magana akan shirmansa to sai Allah ya kawo abu na biyu wanda larabawa maka sun yarda da shi suna rikon gumaka a matsayin masu ceto sai Allah ya ce amita kazu min dunillahi shufa'a ko ku dai sun riki wannan Allah ne a matsayin masu ceto to sai Allah ya nuna ai ceto ba zai yi ba sai ga wanda ke da iko sai ya ce ul awalau kanu la yamlikuna shay'an ka tambaye su a'a za su cece ku ko da ba su mallaki komai ba wala ya aqiluna kuma koda ba su da hankali Allah ya ce ka tambaye su haka saboda idan aka ce za ka yi ceto to kana da iko ne ko wanda ke da iko shi yake ceto sai ceto Allah Allah yace ka tambaye su za su yi ceto awalau kanu la yamlikuna shay'an wanda gunki bai mallaki komai ba wanda bai mallaka ba ya za a yi ceto sai ce wala yaqiluna ba su ma da hankali saboda ai gunki sassaka ne ya za a yi wanda bai da hankali ma ya sanka bare ya cece ka to sai Allah yace musu to sai Allah yace qul lillahi shafa'atu jami'an kaga ya musu shi ceto gaba dayan sa na Allah ne gaba daya ceto na Allah ne ai dama tambayan da yace mu annabi ya musu sun ce gumaka za su cece su sai Allah yace ka tambaye su sun mallaki wani abu ne to shi kuma Allah sai ya tabbatar ma kansa ceto lillahi shafa'atu jami'an duk ceto na Allah ne to sai yace me yasa lahu mulku samawati wal ard saboda mulkin samai da mulkin kasa duk nashi ne summa ilaihi turja'un sannan kuma gare shi ake mai da ku kaga tunda Allah yana da mulki tunda Allah yana da mulkin sama da kasa shi kaga shine mai damar ya ceto amma wanda ba shi da iko ai ba ya ceto saboda kai sa in ka dubi majmu'u fatawa wannan ma mun yi magana akan sa a baya yana mujallal na farko shafin 114 samma Allahu alihatahum allati abaduha min dunihi shufa'a inda Allah yake nuna musu shirman da suke yi game da gumaka suna shirka da gumaka suna neman ceton gumaka Allah ya musu tambaya tambayan akan abubuwa guda hudu ulidu alladhina za'antum min dunillah wannan ayar ita ke nuna cewar dalilin da yasa wani ba zai iya ceto ba sai Allah na daya la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi ai kaga anan Allah yace qul lillahi shafa'atu jami'an me yasa sai yace lahu mulku samawati wal ardi Allah shike da mulkin samai da kasa saboda haka yasa idan Allah idan aka ce Allah zai yi ceto ya dace saboda shike da mulkin sama da kasa to sai yace musu a suratu yunusa ai a suratu saba'i qul lidul ladina za'amtum min dunillah wadanda kuke kira riya cewa za su cece ku na daya la yamlikuna misqala zarratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaki gurgudan kwayan zarra daya a samai ko a kasa ba wanda bai mallaki wani abu ba zai ceto ba nabiyu wama lahum fihi ma min shirkin Allah bai hada hannu da su a lokacin da zai halittan sama da kasa ba kaga kenan halittan sama da kasa ba a samu ba a hada kai ba ba kamfani bane Allah shi kadai abin sa to kaga idan aka ce ni da kai mun halicci sama da kasa ai kaga ina da damar ni ma in yi ceto ko sai Allah ya ce a'a ai ba a samu tarayya ba a lokacin da zai yi halittan sama da kasa shi kadai yayi kaga kenan babu tarayya to sai Allah ya ce wama lahu minhum min dhahirin koda babu tarayyar ba mamaki a lokacin da Allah yake halittan sama da kasa wani gefe sai ya wahal da shi saboda haka sai ya ce kai zo ka taimaka min sai Allah ya ce nan ma ba a taɓa samu ba wama lahu minhum min dhahirin Allah bai taɓa neman mai taimako a lokacin da yake halittan sama da kasa ba saboda haka waɗannan dalilai guda uku shine ibn taymiya ya kirga su yace fa hadhihi al-arba'atu hiya allati yumkin an yakuna laha lahum biha ta'alluq inda a ce suna da hurumi akan ɗayan waɗannan to babu shakka suna iya korafin za su yi ceto na daya mulku shay walau qalla halittan sama da kasa akwai inda wani ya mallaka banda Allah na biyu shirkuhum fi shay'in min al-mulki shin Allah yayi tarayya da su a lokacin da yake mallaka fala milka wala shirka na uku wala mu'awana sannan kuma Allah bai ce ku taimaka min ba idan da Allah ya ce taimaka min to lokacin da za a samu an-niddu wannan an-niddu din shine abokin tarayya kaga babu saboda haka yasa idan aka ce ukun nan babu su idan babu ukun to na hudun ma ba zai samu ba menene na hudun shine ceto don haka yasa Allah madaukaki sai ya kawar da damar ceto ga kafirai Allah ya ba su misalin da za su iya ganewa kuma wannan ma zaka gani a littafin al-jawab as-sahih yana mujallal na uku shafi na 154 kuma wannan ayar ita ke tabbatar da cewa Allah da kansa zai yi ceto saboda abinda Allah madaukake ya faɗa kenan da kansa qul lillahi shafa'atu jami'an wanda ma zai yi ceton a lahira ba zai samu damar ceton ba sai da izinin Allah amma wannan ya tabbatar maka shi da kansa Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ceto sannan mala'iku su ma za su yi ceto wanda ya zo a suratul najmi dalilin da yasa maganar mala'iku ta shigo saboda su larabawan suna kaddara cewa suna neman ceton mala'iku saboda larabawa sun yadda akwai mala'iku kuma har ma suna bautan su saboda haka suna ganin mala'ikun za su cece su shine sai Allah ya ce wa kam min malakin fi samawati mala'iku nawa ke sararin samaniya la tughni shafa'atuhum shay'an duk waɗannan mala'ikun ba za su watatar musu da ceto ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai a bayan Allah ya yi izini nan ma liman yasha'u ga wanda Allah ke so wa yarda da kuma wanda Allah ya yarda da shi kaga ya nuna cewa mala'ikun za su yi ceto amma dai ba za su yi ceton ba sai da izinin Allah kuma Allah ba zai yi izini ga wani ba sai wanda Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi so kaga mala'iku ba za su yi ceto ga kafirai ba so ya tabbatar akwai mala'ikun kuma mala'ikun za su yi ceto amma dai ceton ba ga kafirai bane shine in ka dubi suratu saba'i aya ta 23 yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu yana fada sai ya kawo labarin mala'iku hatta idza fuzzi'a an qulubihim wanda ke nuna cewa babu shakka mala'iku za su yi ceto Allah da kansa shi ma zai yi ceto ba dai kuma ceton ma gaba ɗaya nashi ne kaga wannan ya zo a cikin ayar alqur'ani to sannan kuma an samu hadisan manzon Allah akwai daga cikin riwayoyin akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda hadisin yana da tsawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yanda al'amari zai kasance a ranar hisabi Allah ka sauke mana manzon Allah ya ce fa yashfa'un nabiyuna annabawa za su yi ceto wal mala'ikatu mala'iku ma za su yi ceto wal mu'minuna mu'minai ma za su yi ceto manzon Allah ya hada waɗannan duka annan hadisi muttafaqun alai babu shakka mu'minai za su yi ceto idan aka ce mu'minai ana nufin waliyan Allah zaka samu mutum ɗaya ne a dangi kabila guda idan aka yi sa'a aka samu mutum kwarai wannan mutumin kwaran sai ya ceci wannan kabilar gaba ɗaya kai ta aljanna ana samu ko ka samu zuriya don zaka samu wani gidan gaba ɗaya mutanen banza ne ana nan a haka sai Allah ya fitar da wani dan kwarai a gidan wannan hikimar Allah ne zaka gani kusan kowace zuriya sai Allah ya saka mata albarka saboda tsira a ranar tashin kiyama saboda haka koda za a samu yara sun lalace a irin wannan tafiya sai kaga Allah ya fitar da wani ya zama na kwarai dalili saboda ya zama mai ceton wannan gidan a ranar kiyama to wannan hikima ce ta Allah saboda haka babu shakka mu'minai za su yi ceto amma baka iya sanin kana ciki ko a'a wanda kuma sai a kiyama shi yasa Allah ya ce la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ceto baya yiwuwa sai a bayan Allah ya yi izini ga wanda yake so da kuma wanda Allah ya yarda da shi kaga kenan ba zai yiwu ba sai da izinin Allah kamar yadda muka karanta wancan aya ta 23 ta suratu saba'i wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu dole sai an samu izinin Allah to shine annabi ya ce bayan mala'iku annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mu'minai sun yi ceto fa yaqulul jabbaru sai mai karfin mulki shine Allah sai ya ce baqiyat shafa'ati saura na wace ton Allah zai faɗi wannan saura na wace ton akwai kamar misali riwaya ta al-Imam Muslim fa yaquluna rabbana qad akhrajna man amartana ya Allah duk wanda kace mu cire daga wuta mun cire falam yabqa fi an-nari ahadun fihi khairun duk wuta babu sauran mai alkhairi duk musharranta ne haka mutane za su faɗa annabawa ka duba ilimin annabawa sun iya gane na kwarai sun fitar da shi muminai sun iya gane na kwarai sun fitar amma akwai na kwarai din babu wanda ya iya sanin sa sai Allah saboda ka muminai za su zo su ce ma Allah to mu mun gama duk wanda ake ganin za a cire daga wuta mun cire duk wanda ya saura babu alkhairi a tare da shi shine sai Allah ya ce shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun yi ceto wa shafa'atul anbiya'u annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna mu'minai ma sun yi ceto wa baqiya arhamur rahimina Allah zai ce to mafi jinkan masu jinkai shi ya saura saboda kai idan ana maganar tausayi ke sa a cire wani daga wuta wa yafi kowa tausayi shine Allah tabaraka wa ta'ala shine sai akwai hadisin Jabir domin hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai hadisin Jabir Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ana ukhriju bi ilmi wa bi rahmati zan fitar daga wuta ta ilimi na ta aiki da ilimi na da kuma rahamata saboda ka ilimin Allah ya fi na kowa ka duba hatta manzon Allah ya gama ceton da zai yi mala'iku sun gama ceton da za su yi muminai sun gama ceton da za su yi wallahi aka wayi gari akwai wanda yana wuta kuma akwai alkhairi a tare da shi amma manzon Allah bai sani ba wanda ya wuce ilimin sa mala'iku ba sani ba ya wuce ilimin su muminai ba su sani ba shine sai Allah ya ce to ni zan cire daga wuta ta aiki da ilimi na saboda ilimin Allah ba irin na dan adam ba da kuma rahamata wannan riwaya guda kenan wata riwayar kuma yace ana al'ana a yanzu ni ne wanda zan yi ceto sai yace ukhriju bin ni'mati wa bi rahmati zan fitar ne ta dalilin ni'imata kuma zan fitar ne ta dalilin rahmata wato wannan shi yake nuna cewar kowace siffa ta Allah akwai albarkan da take samar ma dan adam dan haka kowace siffa ta Allah akwai albarkan da take samar ma dan adam saboda haka idan Allah zai yi ma bayansa wata rahama yana musu ne ta sashin siffansa kamar misali yanda yake faɗa zan fitar da su daga wuta ta abubuwa guda biyu siffar ilimi na da siffar rahamata saboda ni mai jin kai ne dan haka zan fitar da su daga wuta shine manzon Allah yace fa yukhriju abafa ma akhraju wa abafahu manzon Allah yace idan Allah yayi damka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi damka wanda wannan yazo cikin hadisin dukkan su Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Jabir yana silsilatu sahiha hadisi na 354 حديث أبو سعيد الخدري كوا متفق عليه من صحيح البخاري عند الإمام البخاري كفسر وجوه يوم إذن نابرة إلى ربها نادرة حديثي ندبو بقي دبيو كما ينا صحيح مسلم باب معرفة طريق الرؤية حديثي نا دارية 80 دأكو سبب ذاك حديث أبو سعيد الخدري متفق عليه مزان الله يتي إذن الله يتي بقيت شفاءتي تونا يسورا fayaqbidu qabdatan minan nari sai Allah yayi damka sau daya daga cikin wuta Allah zai debo mutane daga cikin wuta damki guda fa yukhriju aqwaman zai fitar da mutane qadim tuhishu sun riga sun babbake fayulqauna fi naharin saboda haka sai a jefa su a wani kogi bi afwahil janna shi wannan kogin yana bakin aljanna kafin a shiga kaga ita aljanna ni'ima ce cikin ta ni'ima ce a wajenta ma so hatta ta wajen aljanna akwai ni'ima saboda haka akwai wani rafi wannan rafin yuqalu lahu ma'ul hayati wannan riwaya kenan ana kiran shi ruwan rayuwa ana kiran wannan kogi ruwan rayuwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a lokacin da ya faɗa wani sahabi ya mar tambaya yake ce masa wannan ruwa daga ina yake sai manzon Allah yake cewa ga siru ahlil janna wannan ruwan wankan yan aljanna ne to zaka ce yan aljanna suna wanka kware ko na nishadi babu datti a gidan aljanna ba janaba babu haila saboda haka ba wai wankan ana yi saboda datti bane wankan nishadi ne saboda haka wannan ruwa na wanka hanyar sa daban ce to wannan shi ya samar da kogi a bayan kofar aljanna ta bayan aljanna idan aka zuba su a gurin manzon Allah yace fa yambutuna fi hafatai za su tsiro a gefen wannan kogin za su tsiro kowa da irin kamansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da suke tsirowa fa yuj'alu fi riqabihim al-khawatim zai zama za a sa musu wani hatimi a wuyansu da ka dubi wuyan zaka gane abinda aka rubuta shine utaqa'ur rahman wadanda mai rahama ya yantar wanda duk yake cikin damkin Allah a lokacin da yayi ceto to zai wannan a wuyansa za a samu wannan tambari utaqa'ur rahman wadanda mai rahama ya yanta su saboda haka sai Allah tabaaraka wa ta'ala yayi umurni yace adkhilhumul janna bighairi amalin amiluhu ku shigar da su aljanna gashi kuma babu wani aikin da suka aikata mai yawa wala khairin qaddamuhu babu wani alkhairi da suka gabatar fayuqalu lahum idan sun shiga gidan aljanna sai a ce musu lakum ma ra'aytum wa mislahu ma'akum duk abinda kuka gani a ciki za a baku irin sa sannan za a sake ninkawa a baku kuma mai kamar sa kaga kenan wato waɗannan kamar su ne mutane na ƙarshe waɗanda za su shiga aljanna wannan riwaya ce guda riwaya biyu kai da riwayar Abu Sa'id al-Khudri da kuma riwayar Jabir akwai hadisin Huzaifa wanda ya rawaito daga sayyidina Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda sayyidina Abubakar ya ba da labari dan da wuya ka samu hadisin sayyidina Abubakar amma ana samu daddaya bai cika karantar da hadisi ba sayyidina Abubakar yake ba da labari yace asbaha rasulullahi zata yawmin wata rana gari ya waye fa sallal ghadata annabi zai mana sallar asuba ثم جلس حتى اذا كان من الضحى sai manzon Allah ya zauna akan minbari muna zazzaune ka san idan ana zauna a majalisin annabi ba hira ake ba an yi shiru idan akwai abin fada za a fada sai na Abubakar yace ba a yi komi ba sai da hantsi ya daga sai da lokacin hantsi kamar misali karfe 9 ranar lokacin da rana ta fara kuna bahika rasulullah sai manzon Allah ya fashe da dariya bai ga musu komi ba jalasa ya ci gaba da zama makanahu anan hatta idza sallal ula aka kai ga azhar yayi ya dawo ya zauna la asar yayi ya dawo ya zauna magriba yayi ya dawo ya zauna kullu zalika la yatakallam tsawon yinin nan annabi bai yi magana ba illa dariyan da yayi da safi da hantsi hatta sallal isha al-akhira lokacin da aka yi sallah sallar isha sun kama ila ahli sai manzon Allah ya tashi shiga gida kaga kenan majalisi ya tashi kowa ya tafi to mutane sai suka samu sayyidina Abubakar sallar rasulullah muna ganin kai kafi kusa da manzon Allah kan mana tambaya ma sha'anuhu me ya same shi saboda abin da ya aikata a yau ba mu taba gani ya irin sa ba sana al yawma shay'an lam yasna'uhu qat abin da ya aikata a yau bai taba yin sa ba abun cur ba magana manzo Allah ya taba wuni yana hudu ba amma wannan wunin an wuni ba magana sai dariyar da yayi da safe kawai shine sayyidina Abubakar ya samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah mutane fa sun ce suna buƙatar bayani game da abin da ya faru sai manzo Allah ya ce na'am kwarai kuwa abin da ya faru shine urida alayya ma huwa ka'in min amri dunya wal akhirah wannan rana da kuka ga nayi shiru duk abin da zai auku daga duniya har lahira inda ya shafi al'umma ta ake nuna mai saboda ka ana ta nuna wa manzon Allah kaga ba magana hira kullu ma huwa ka'inun min amri dunya wal akhirah abin da ya shafi duniya da lahira inda yana da alaka da addini sai da Allah ya nuna mishi to sai annabi ya ce mar yujma'ul awwaluna wal akhiru a ranar hisabi an nuna min za a hada mutanen farko da na karshe bi sa'idin wahidin a fili daya summa yuqal sannan za a ce qudu usiddiqina wato hadisin yana da tsawo a ciki dai manzon Allah yake gaya musu Allah zai yi umarni zai ce a kira siddiqai kaga kenan waɗanda za su yi ceto mutane ne matakai daban-daban matakai na mu'minai akwai as-siddiqun su ma za su yi ceto summa yuqal za a ce qudu al-anbiya ku kira annabawa su yi ceto za a fara da mumine a kai ga annaba wannan riwayar kenan ta sayyidina Abubakar kuma babu shakka akwai hikima saboda mumini ilimin sa bai kai na annabi ba saboda kaga mumini ya fara shiga wuta yace to ilimin sa ya kare sai a ce to annabi shiga kaga annabi shine wanda yake da ilimi sama da na wato mumini to hatta shahidai za a sa su yace to qala fa yashfa'una liman aradu saboda kaza su yi ta ceto fa idza fa'alati shuhada zalika a lokacin da masu ceto suka gama yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah zai ce ana arhamur rahimin ni ne mafi jin kan masu jin kai adkhilu jannati zai ce wa mala'iku ku shigar aljannata man kana la yushriku bi shay'an duk wanda bai yi shirka da ni ba komai zunubin sa ku cire shi daga wuta ku kai shi aljanna fa yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai ce undur fi nari ku duba cikin wuta hal man adda amila khairan qattu shin akwai wani mutumin da ya aikata wani aiki na alkhairi guda daya aiki kawai na alkhairi guda daya fayajiduna fi nari rajulan za su samu akwai mutum daya to sai a kawo shi gaban Allah sai Allah ya mar tambaya hal amilta khairan qattu ka taba aikin alkhairi ko a rayuwarka sai ya ce la ni ban taba aikin alkhairi ba amma akwai abin da naji mutane suna faɗa suna yabo na akai kuntu usamihun nasa fil bai'i ni mutum ne mai sauki idan cinikayya ta zo saboda haka idan ana wahala in ka zo sayan kaya na ni kuma sauki zan maka to naji ana yaba mun ana cewa wannan halin kwarai ne ka ji fa abin da shi banda wannan babu wani halin kirki da yake da shi kuma ya nuna cewa musulmi ne saboda kafiri ba zai fita daga wuta ba ya taba kalmar shahada amma mutumin banza ne sai da duk da halinsa na tsiya yana da halin kirki wata ta wajen tausayi ga mutane a cinikayya sai Allah ya ce wa mala'iku ismahu li abdi ka ismahihi ila abidi yanda bawa na ya sawwaka ma bayina to ni ma ina ce muku ku sawwaka mishi to ina yan kasuwa daga ya kamata a zabura sai sauki saboda a samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala sannan za a kawo wani inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce unduru fi nar ku sake duba cikin wuta ko za a samu ragowar wanda ya aikata wani alkhairi saboda haka sai aka duba da aka duba sai aka zo da wani mutum shi wannan mutumin da aka zo da shi gaban Allah sai Allah ya mar tambaya kai ka aikata alkhairi a rayuwarka hal amilta khairan qattu fa yaqulu zai ce la ban aikata alkhairi ba gaira sai dai akwai abu ɗaya da nake ganin nayi mai kyau amma kuma yana tare da mara kyau sai Allah ya ce menene wannan anni qad amartu waladi ni ne nace ma ƴaƴana idza mittu idan na mutu fa ahriquni bin nari sai ku kona gawata da wuta thumma tahanuni ku niqa wato gawayin idan kun niqa hatta idza kuntu mislal kuhli sai garin yayi laushi kamar kwalli fadhhabu ila albahri saboda haka sai ku je bakin teku fazurruni fil bahri sai ku zubar da tokan a cikin teku kaga idan an yi haka shikenan na bace sai Allah mai daukaki sai ya ce mar lima fa'alta zalika me yasa kai haka kala sai ya ce to abin da yasa kenan min makafatika dan tsoron in hadu da kai wannan tsoron idan ma akwai alkhairi shine wanda na taba yi to amma kuma tsoron gashi ya kai shi ga aikata shirka mai girma قال سي الله مدوكي يتي انظر الى ملك اعظم ملك اعظم ملك كدوبي ملك متمن ده يفي سامون ملكي ا دنيا تن daga farkon duniya har karshe me aka taba bashi idan an same shi sai Allah yace fa inna laka mislahu zan baka a cikin aljanna irin abinda mai mulkin nan ya samu kuma ba a tsaya haka ba wa asharatu amsalihi zan ninka sau 10 saboda kai sa ba a kamanta aljanna da duniya ba za ta kamantu ba kaga fa wannan yana cikin mutane na karshe ne da suka shiga aljanna amma aljannarsa idan ma akwai wanda ya taba samun duniya to Allah madaukaki yace ya ninka abinda ya samu sau goma idan ma akwai wanda ya taba samun dukiya yafi kowa a duniya to a lokacin da Allah ya faɗi haka fa yaqulu shi wannan mutumin sai yace ma Allah ataskharu bi wa anta almaliku yanzu ni kake ma kake zolaya inji mutum yake gaya ma Allah sai mutum yace yanzu ni kake zolaya bayan kuma kai ne mai mulki da komai sai ka zolaye ni saboda ka san tunanin dan adam yanzu idan aka ce maka aljannar mutum daya tafi duniyan nan sau goma wallahi wani ba zai taba yadda ba hadda rantsuwa zai ce ƙarya suke ba san girman duniya bane to ai kai ne baka san girman Allah ba ba abin da yafi Allah kuma Allah ya gaya mana alwasi'u ne Allah mai yalwani saboda ka Allah babu abin da ya gagare shi ni'imarsa tafi karfin tunanin dan adam saboda ka idan aka ce ma aljannar mutum daya tafi duniyan nan girma wallahi gaskiya ne Allah ka sa mu komar mu kenan to lokacin da wannan mutum ya ce ma Allah yanzu ni kake zolaya shine sai annabi ya ce ma sayyidina Abubakar to ka tuna da hantsi sai nayi dariya ko yace eh sun faɗi haka sai ya to ai abin da yasa na fashe da dariya kenan ana cewa za a baka aljanna kana cewa ana zolaya ka ko da zolaya ne kai dai a baka mun kuma hadisin ya inganta wato lokacin da wannan mutum ya faɗi wannan sai shine sai manzon Allah ya fashe da dariya shi kansa Allah tabaraka wa ta'ala mai dauriya ne yana cewa ba zolaya ka nake ba sai dai ba abin da ya gagare saboda ka duk abin da nace zan baka hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihu targhib hadisi na 3641 saboda haka yasa babu ko shakka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ceto a ranar tashin kiyama Allah zai yi ceto sannan kuma mala'iku su ma za su yi ceto me Allah ya ce a gaba وإذا ذكر الله وحده إذا أكرى الله شيك أي اسم إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة zukata wadanda ba su yi imani da lahira ba suna kyama da ka kira Allah zaka ga wanda bai yadda da lahira ba shi bai so saboda ka wa'azi ma bai so in ka kira Allah baya so wai za su kira ladina min dunihi amma da za a kira wasu wanda ba Allah ba idahum yastabshiruna sai kaga suna albishir idan kaga wa'azi yana sa ka canza hali to kai ma Allah godiya yanzu kaga cikin wannan hadisi da muka karanta wani mutum ne fa Allah ya ce a kai shi aljanna saboda kawai yana da sauki a cinikayya kuma hadisi da aka samu daga manzon Allah wanda yake nuna albarkan sauki ga ciniki hadisan suna da dimbin yawa akwai hadisin Jabir rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza ktaba manzon Allah addu'a yayi ga dan kasuwa addu'a musamman manzon Allah ya ce ya Allah ina roƙonka kai rahama ga mutumin da ya zama mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai sayar mai sauki idan zai biya bashi mai sauki idan zai nemi a biya shi bashi ya zama komai nashi akwai sauki kuma hadisin yana sahih bukhari babu suhula wassamaha fi shira'i wal bai' al-imam bukhari saboda muhimmancin wannan hadisi ya masa babi mai zaman kansa domin idan aka ce annabi yayi addu'a ga wasu mutane to babu shakka wannan aikin mai girma ne musamman annabi yayi addu'a Allah ka yi rahama ga mutumin da ya zama mai sauki ne amma yanzu mutum dan kasuwa nawa ne zaka ce kai sauki ya ma ji dadi wani in ka ce mara yi sauki ransa ma baci yake abinda Allah ya faɗa kenan idan ka kira Allah sai kaga zuciyar waɗanda ba su yarda da lahira ba suna kyamar abun ba sa ma so saboda ka karkace ayi sauki ya zan sai abu da tsada ka zo kana cewa sai da shi da sauki wannan tsadar ba ita ce za ta sa ka yi arziki ba wallahi duk tsadarka ba shi ke sa a yi arziki ba arziki a hannun Allah yake saboda ka in ka dubi Fathul Bari Ibn Hajar da ya kawo hadisin sai ya ce fihi al-habbu ala samahati fil mu'amala. Ai abinda annabi yake mana ishara ba wai ma kasuwanci bane. Mu'amalar ka gaba ɗaya a samu sauki. Kar ka zama mai kaushin hali, kowa na tsoron ya tinkare ka. Wasti imali ma'alil akhlaqi. Abinda ake so shine mutum ya zama halayensa kullum na kwarai ne. Yanzu a riwaya ta Imam Tirmidhi abinda manzon Allah ya faɗa, ghafarallahu li rajulin kana qablakum. Allah ya gafarta ma wani mutum wanda ya kasance yayi rayuwa kafin zuwan ku. Me yasa Allah ya gafarta mishi? Annabi ya ce kana sahlan idza ba'a. Idan zai sayar mai sauki ne. Sahlan idza ishtara. Idan zai saya mai sauki ne. Sahlan idza taba. Idan zai nemi a biya shi bashi mai sauki ne. Sannan kuma akwai riwayar da tazo Annabi ya ce inna Allaha yuhibbu. Allah yana so samhal bai'i, samhal shira'i, samhal qada'i. Allah yana son sauki a ciniki, wato a wajen saya da sauki a sayarwa. Hakanan kuma idan bashi kake neman a biya ka, nan ma a bi hanya mai sauki. Wadannan hadisai duk sun inganta. Yana sahihu Tirmidhi hadisin 1319, hakanan silsilatu sahiha hadisin 899. Don haka duk sa'ilin da kaji an karanta Al-Qur'ani ko an karanta hadisin manzon Allah, sai kaji ranka yayi dadi, alamar imani ne. Idan kaji ranka yayi daci, to alamar zuciyarka akwai dauda. Allah ya kare mu. Babu shakka wadannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana ceton Allah da ceton mala'iku. Akwai wasu ayoyi kashi biyu wanda zaka ga misali. Shine suratu Ghafir aya ta 8. Na'am. وإذا ذكر الذين وعدنا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نفسرا إذا أنكرا ونن الله سيسرنغا البشر با الله سبحانه وتعالى يكاو آية تقص تسورة غافر ونن آية تكينونا من ملائكة ذاسي يشيتو بايق حديث من الله دي تبتر الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمده بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون yastaghfiruna lilladhina amanu. Allah ke nuna mana hatta mala'iku da suke dauke da al'arshi suna addu'a, suna neman mana gafara. Kaga wannan yana daga nau'in ceto wanda shi yake tabbatar da babu shakka mala'ika zai yi ceto a ranar tashin kiyama. Suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wa taba'u sabilaka waqihim azabal jahim har zuwa ƙarshe. In ka dawo suratu Tur kuma fa Allah madaukaki ya nuna cewar zai yi ceto, yana cewa walladina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin. Me yace a gaba? Alhaqna bihim. Kaga Allah ya faɗa mu za mu yi. Saboda haka idan mutum ya shiga wuta, ƴaƴansa sun mutum ya tafi lahira, ƴaƴansa wasu suna aljanna ta ɗaya, wasu suna aljanna ta 50, shi ko mai yiwa yana aljanna ta 80. Allah ya ce to sai in hada su gaba ɗaya a wuri guda. Kaga wannan ceto ne na Allah. Alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in. Kaga Allah ya danganta wannan aikin makansa, wanda shi ya nuna cewar Allah tabaraka wata'ala da kansa yana yin ceto a ranar tashin kiyama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.